Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Lahadi 26 ga watan Mayu shekara ta 2019. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Donald Trump da babban mai bayi shawara kan harkar tsaron ƙasa maganar ta bambanta akan tsananin barazanar da Koriya ta Arewa ke haifarwa. A wani sakon Twitter da safiyar yau Lahadi daga Tokyo, Trump yayi magana da ta sabawa wadda John Bolton yayi, wanda ya faɗa manema labarai cewa ko shakka babu gwajin makamai masu linzami na baya-bayan nan da Koriya Arewa ta yi ya sabawa dokar Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan magana da Bolton ya ita ce ta farko da wani jami'in gwamnatin Amurka yi da ke nuna cewa gwajin makaman da Koriya ta Arewa ta yi ya sabawa dokar Majalisar Ɗinkin Duniya. A sakonsa na Twitter da ya kafe, Trump ya ce Koriya ta Arewa ta harba wasu ƙananan makamai waɗanda suka damu wasu mutane na da wasu, amma ba ni ba. Haka kuma shugaban na Amurka ya bayyana ƙwarin gwiwarsa akan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, cewa zai riƙe alƙawarin da yi na ci gaba da soke shirinsa na nukiliya. A rantsar da shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa a bainar sauran shugabannin kasashen yankin da sauran jama'a masu yawan wajen 30,000 a jiya a Sabar a Pretoria, babban birnin kasar. Na yi farin ciki da saduda da amana da kuka danka mini, in ji Ramaphosa, wanda ya kara da cewa kuma ina sane da irin kalubalen da kasan mu ke fuskanta, amma kuma na kwana da sanin cewa mutanenmu na cike da fatan ganin fiyayyar makoma. Ramaphosa ya hawo gadon mulkin ne a bara bayan da aka tilasta ma mutumin da ya gada Jacob Zuma yin murabus sanadiyar tabar gaza iri na almundahana, ciki har da yin amfani da wajen dala miliyan 20 na gwamnati wajen gudanar da gyare-gyare a rukunin gidajensa. Jam'iyyar Nelson Mandela na ci gaba da mulki tare da zaɓar Ramaphosa, amma farin jininta ya ragu. A karan farko cikin wannan shekarar jam'iyyar ANC ta ci zaɓe da ƙuri'u ƙasa da kashi 60 cikin 100. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta umarci ƙasar Rasha cikin gaggawa da saki jiragen yaƙin ƙasar Ukraine 3 da ma'aikatan jiragen sama da 20 waɗanda aka kama a watan Nuwamba bayan wata gwagwarmaya a yankin Crimea. Kotun ƙasa da ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Jamus, wadda ke shari'a kan dokokin teku, ta bayar da umarnin jiya Asabar bayan wani zaman sauraron ƙarin da ta yi a farkon watan nan. An kama jiragen Ukraine ɗin ne lokacin wani fito ranar 25 ga watan Nuwamba a yankin tekun Rasha, wanda shi ne arangama ta farko tsakanin sojojin Rasha da Ukraine tun lokacin da Moscow ta mamaye yankin Crimea, wanda ake ɗauka a matsayin ya saba wa doka. Ukraine dai ta tsaya kan cewa Rasha ta dakatar da jiragenta a tekun Baharum lokacin da suke komawa daga birnin Odessa. Ukraine ta yi jayayya cewa dokar ƙasa da ƙasa ta kare jiragenta daga irin wannan kame ƙarƙashin dokokin teku. Yau Lahadi ita ce rana ta ƙarshe da masu hawa babura da ake kira Rolling Thunder za su yi maci ranar bikin tunawa da sojojin Amurka da suka kwanta dama a birnin Washington DC. Ga yawancin mutane, ƙungiyar da ta kwashe sama da shekaru 10 tana maci akan babura ta zamto wani ɓangare na bikin Memorial Day da ake yi a nan birnin Washington. An kafa ƙungiyar Rolling Thunder ne domin wayar da kan al'umma kan mutanen da suka bauta wa ƙasa da suka rasa rayukansu ko suka ɓace lokutan yaƙi a Amurka. Shugaban ƙungiyar Rolling Thunder, Artie Miller, ya ce takaicin aiki da ma'aikatar tsaro ta Pentagon ya dame su game da macin da suke duk shekara domin bikin tunawa da mazinjiya. ya ce masu daukar nauyi da masu takarwa a wannan maci da koma sayar da kayayyaki ba a bari sun shiga harabar Pentagon ba a shekarar ta gabata, duk wanda cewa kungiyar ta biya duk wasu kudade da ake bukata na neman izini. Da ƙarshe hukumomin Afghanistan sun ce sun kama kusan mutum 100 cikin hadda yan sanda da ke alaka da harbin bindigar da aka yi lokacin kungiyar wasan kwallon cricket ta samu nasara kan takwarar ta Pakistan a wasan neman shiga cin kofin kwallon cricket ta duniya wadda za a fara a mako mai zuwa. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen cikin gida ya tabbatar da matakin tsaron da aka dauka, yana mai cewa harbin bindigar ya rami takallan mutum 10. Nasrat Rahimi ya ce an kama waɗanda ake zargi ne da a birnin Kabul, haka kuma a gabashin lardin Nangarhar da Khors, waɗanda baki ɗayan suna kusa da iyaka da Pakistan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade, shirin da kan kawo labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. Mun karbi rahoton karbar mulki kuma zamu san matakin da zamu dauka kan bashin naira biliyan 110 da aka tara mana. Yaji zababben gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya, PDP Adamawa na zargin APC da neman haddasa mata fitina da jama'ar da suka zabe ta ta hanyar gadar da nauyi. Ya ake ririta nasarar zabe ne? Kwararre kan ayyukan raye kasa injiniya Abubakar Baffa zai shigo shirin. Zamu cigaba da kawo sharhin da babban lauya Aliyu Umar yayi kan shari'un zabe. Waɗannan da ra'ayi kan zaben shugaban majalisar dattawa za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Gabanin shirin zo shiga ofis ranar Laraba ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu da kuma gwamnoni 29 da aka gudanar da zabansu. Gwamnoni da za su karba musamman ma daga wannan jam'iyyar zuwa waccar na nazartar rahotannin kwamitocin karbar mulki da suka miƙa musu. Ga zababben gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya na APC da zai karba daga hannun gwamna Ibrahim Dankombo na PDP, ya samu bayanin gwamnati mai barin gado za ta gadar masa bashin naira biliyan 110.
To kuma kwamiti na mutane 30 har da daya, sannan kuma sun yi aiki na mako wata guda ko mako biyar. To kaga aiki ne babba, aiki ne mai yawa. Na karbi kwamiti report kuma Allah da zan yi nazari kyakkyawa, zan kuma ba wa wanda ya dace shi ma su yi nazari domin mu haddada fahimtar me yake kunshi a ciki, domin dai mu yi tsari mu yi dabarun dan Allah yadda za mu kalli gwamnatin a cikin nasara da yardan Allah.
Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya, cikin rahoton kwamitin nan menene yafi baka mamaki, ko kuma dama ka yi tsammanin duk abubuwan da ka gani a cikin wannan rahoton cewa dama abubuwan sun faru a haka?
To ai ban duba cikakken rahoto ba, amma kai ka ji abubuwa muhimmai wanda shi shugaban kwamiti ya dan sharhanta a lokacin da yake ba mu rahoto, musamman kamar yadda aka ce ana bin mu bashi na naira biliyan 110. To kaga wannan abu ne mai filgitarwa. Dama ba zan tsammaci cewa babu bashi ba, amma in ka duba kwatankwacin yawan wannan bashi da kuma ainihin ayyukan da suke ƙasa, waɗanda zan ce ba wani aiki muhimmi da wannan gwamnati mai fita ta yi ta gama shi a yanzu. Idan ka ce jami'a nema ba a gama ta ɗauki ma'aikata, an gama komai tana gudana ba. Idan ka ce asibiti ne ko kuma tasha ko kuma makarantar koyon gwazoma nan da take duk, ba wani aiki da ya taka kara kara da wannan gwamnati ta gama shi ta kammala yake gudana a yanzu da za a ba mu. To kaga dole mutum ya ga cewa wannan kuɗi mai yawa ya bata koma mu ga inda kuɗi ya bata, kaga dole ya dafi ta mutum. To amma ba wani abu, in Allah ya da Allah ba ya rufe wa makulli ya bata, za mu samu mafita da yardan Allah. Allah
kwanaki da muka yi wani labari da ya shafi wannan bashin ya zama da kuma wasu matakai da mukarraban wannan gwamnati mai shigowa ke cewa ita gwamnati mai fita tana ɗaukan wasu matakai da za su iya wahalar da kai idan ka hau mulki. Shin me zaka ce kan waɗannan labaru da ake cewa ana ɗaukar wasu matakai da za su iya kawo ma ƙalubale idan ka karɓi mulkin nan?
To waɗannan matakai ne ka kirga su mana sai in ji, ko in ka faɗa dalla-dalla sai in baka ansa akan kowane. Nazuru,
yawwa, akwai maganar ɗaukar sabbin, akwai ɗaukar ma'aikata masu yawan gaske banda maganan bashin kenan, akwai ƙara a wasu girma, sannan an samu labari ko watakila akwai raba wasu filaye da wasu abubuwa da suka shafi irin wannan.
To ni a gona duk mutumin da yake yake cikin hankalinsa ya san wannan gwamnati mai tafiya ce, kuma ba ainihin mutumin da ya yaudari kansa ba, ba wanda zai dauka a yanzu cewa za a bashi wata kwangila ta zanna ta dore ba tare da an tsaya an duba ya za ka rike ta ci gaba ta dore ba.
Hausawa kan ce bashi anji ne yana cikin kowa, amma ai banda anjin wanda ya ce a ba zan karbi bashi ba. Kwamishinan labaru na jihar ta Arewa maso gabas Umar Suleiman na faɗa ya ce zai so a yi 'yan wasa lafiya, 'yan kallo ma kazalika.
Ya kamata na farko abinda kowa zai shi ne ya tawakkali da Allah cewa shi mulkin nan Allah ne, Allah ne ke ba wanda iso a lokacin da iso, kuma yadda cewa in an haɗa kai za mu samu jihar mu ta ci gaba. Saboda haka haɗin kan nan ya zama dole, ba wai koma gefe za a yi wannan na sukan wancan wannan na sukan wannan ba, haɗin kai za a yi, kai da za ka tafi kai fatan abubuwan da kai Allah sa yi amfani jama'a, kai kuma da wanda za ku zo sai kai fata in an zo a zo a sa'a Allah ya sa abubuwan da za a yi su amfani jama'ar Gombe baki daya. To wannan haɗin kan shi ya kamata a yi, kamar misali yanzu ɗan kwallo ne, in suna kwallo za ka ga wannan sun sha wannan, wannan sun sha wannan, to wanda ba su sha ba za a ga su kowa a gefe mahar kuka suke, amma kuma suna gaisawa da juna, suna rungumar juna, suna da wasa da dariya. To haka ya kamata abu ya zama, ba wai ya zama wani kuma masomin gaba ba ko wani masomi na tashin hankali, ya kamata ya zama na duka ana cikin farin ciki da walwala. Kai kai murnan ka gama lafiya, mai shigowa kuma ya murna, Allah ya sa ya shigo a sa'a.
Muliƙa Adamawa inda nan kuma PDP karkashin zababban gwamna Umaru Fintiri ke nuna damuwa ga yadda gwamnatin Bindo Jibrila ta APC ke neman gadar mata ɗawainiya. Wakilin mu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana wannan rahoto.
Kwamitin shirya karɓar mulki da sabon gwamnan jihar Mai Jiran Gado Ahmadu Umaru Fintiri kafa suka bankwado abinda sai kira wadaƙa da dukiyar jihar. Honorable Abdullahi Adamu Firambe da ke zama sakataren jam'iyyar PDP a jihar Adamawa ya ce suna da shaidun cewa gwamnatin da ke shudewa tuni ta ce fanar da wasu kadarorin gwamnatin jihar da suka da filaye baya ga batun ɗiban ɗaruruwan ma'aikata da aka yi, batun da ya ce da wata manufa aka yi domin kasar gwamnatin da ke shigowa.
Yanzu a cikin jihar Adamawa musamman a nan headquarter na jiha duk wani fili na gwamnati da ka sani mutanen sun kama sun sai da shi, hatta inda ake parking motoci a cikin kasuwa. Sannan kuma tun daga ran da suka fadi zabe suna ɗiban ma'aikata ba dare ba rana. Ranar Lahadi da aka ji mutane suna ministry wai suna nan ana musu data capture da sauransu domin gwamnati mai zuwa tana zuwa dora mata nauyi, kuma duk abubuwan da kaga na lissafa maka na Abdulaziz da izinin Allah dole ya gyara a kansu. Abin da ya kama ma da kudin ɗan pension, wallahi duk waɗannan abubuwa ba adalci a cikin su ba. Ba yanda za a yi kai ka sa hannu cikin dare ko kuma ko akan titi ka ba mutum takarda ka ce ka sayar mishi fili shi kuma je kama gini ba dare ba rana, kaga babu gaskiya a cikin waɗannan abubuwa ne. Shin kai da kasai kayan ka tsakani da Allah kai har ka natsu cewa wannan ba akwai adalci a ciki? Kai da ake baka aikin gwamnati a cika ka 150,000 a cika ka 100,000, shin tsakani da Allah yanzu kai kana ga an maka adalci wanda ka bashi wannan abu ta hakan cin hanci da rashawa? Shi ma fa idan ya samu wannan office din wallahi ba abin da zai tuna sai dai aikatar da irin waɗannan abubuwa. Akwai wasu makarantu wanda suke gaba da secondary an ba mutane aiki wanda qualification nasu ma bai kai ba, zaka samu mutum takardar gama secondary yake da ita amma wai an bashi ya je karantar a babban makaranta da ke gaba da sakandare. In Allah ya da ire idan waɗannan abubuwa dole ne a zanna a yi gyara a kansu.
To sai dai kuma a martaninta gwamnatin APC ta bakin kwamishinan yaɗa labaran jihar Ahmad Sajo ta kuwa musanta waɗannan zarge-zarge da kwamitin karɓar mulkin ke yi.
Babu gaskiya a wannan magana, ba ni da masaniya cewa ana saidawa makadarorin gwamnati ko ga shi mai girma gwamna ko ga wani na kusa da shi.
To ina batun kuma kan cewa gwamnatin da take shuda tana ɗaukan ma'aikata ko kuma ta ɗauki ma'aikata birjik a bar gwamnatin da za ta shigo da nauyi?
Wani abu da ya shafi ɗaukan ma'aikata babu abin da wannan gwamnati ta yi wanda bai bi ka'ida ba. Ka'idoji ku suna na shimfiɗe a ofishin babban shugaban ma'aikata na jiha, kuma duk abin da aka yi da ya shafi ma'aikata an bi wa'annan ka'idoji.
Akwai kuma batun kan cewa suna zargin kan cewa yanzu gwamnati ma tana kokari ta nada shugaban jami'ar Adama da wasu manyan mukamai da ta nada cikin kwanakin nan a dan lokacin da wa'adin take karewa.
Ita ai wa'adin ta bai kare ba ko? Ai gwamnatin da wa'adin ta ya kare ne za ta daina aikin gwamnati. Da abin da gwamnati sai yanzu ta yi ne akan tana kan ita ce take da mulki, ita kuma take kan iko, ita ke da wa'adi. Tsoron da wannan wa'adin ya kare ranar ne za a ce da abin da suka yi ba su bi doka ba.
Haka ne Ahmad Sajo, duk gwamnati na da wa'adi kuma ai bambancin demokradiyya kenan ma da mulkiyya. Wa'adi wannan ya kawo mu ga sharhin kwararre kan ayyukan raya kasa injiniya Abubakar Baffa kan yanda ake tallafawa nasara bayan lashe zabe.
Kamar yadda mu muka faɗi cewa akwai ga basu sukan kuɗi da ga matsalan kuɗi, tilas wannan gwamnatin nan shawara a gare ta shine in ta hau za ta yi abin da ake kira za a ba da fifiko a muhimman abubuwa, ba za a ɗauke su ga baki ɗaya a gaba haka nan ba. in ka duba a halin da ake ciki a yanzu haka hanyoyi da yawa ayyukan su ya daya an kuma sake bada wasu sabbin hanyoyi maimakon ka dauki misali hanya a gaban ka guda 30 gabaki daya ba aiko wanne ba to in ka dauki guda 3 ko 5 a ciki kana yi to insha Allah kaga sai wa'annan sai akai su gashi
ma'ana akwai wadanda bayan zabe suke kokarin su yi hadama wajen gudanar da abubuwa da dama sukan wayi gari kuma sai ya zama babu nasara sosai sai ya zama yawancin ayyuka ba a gama ba
haka ne abubuwa ai mu muna zato wasu ayyukan ko an yi saboda neman idara dawa jama'a su bada kuri'a an yi ninyan cewa abin nan kaman yaudara haka to ba a samu aka yi su ba kaga alal misali aikin hanya kana aikin hanya ka tsaya ba a ci gaba ba saboda rashin biya kaga ko in ka sake bada wasu kuma ai kaga wannan ba a biyan ta aka biya aka bada wasu to kaga kuma dama ba shirin aikin akai ba
injiniya ai duk gwamnatoci za su sauko ra don daura su kan turba da kaucewa yan bani na iya yanzu ga babban lauya Aliyu Umar kan shari'un zabe
a da kafin a sa wannan kayyadin lokacin kowace state tribunal da yake take zuwa ita ce za ta yi na yan majalisu ita za ta yi na governor ita za ta yi na majalisar tarayya amma yanzu kaga an raba tribunal din majalisar tarayya da sanatoci daban take ta yan majalisar jiha daban take ta governor kawai za ta yi kuma in ya kama shi isa ake yin alƙalan da yawa lokacin rantsar da su zaka ga suna da yawa amma dai mutum uku ne suke zama akwai reserve idan an ga alarrakin da aka kai a state suna da yawa sai a ƙara musu tribunal
ɗaya ko biyu
ba abin da zai hana su wayancan su yi wannan
buƙata ne kowace zama tana da kaman alƙalai uku kenan da za su saurara
kowace tribunal tana da alƙalai uku da za su saurara amma a state guda at least yanzu kaman Kano na san da cewa akwai tribunals iri uku ne akwai ta yan majalisar tarayya akwai ta yan majalisar jiha akwai ta governor idan ƙararrakin nan sun yawa na tabbata ko wani yan majalisa ko wani abin nan za a iya ƙarawa amma misali ba za a ƙara ta governor ba domin saboda ana ganin lokaci zai kuli
yanzu ku tuna an shigar da ƙararraki fiye da 700 inda jihar Imo ke da mafi yawan ƙarar yanzu kuma sai babin ra'ayoyi
sunana Sani Bakuru Sabon Fegi shugaban kungiyar murya talaka na arewa maso gabashin Najeriya kira da zamu sake har yanzu da ba za mu yi kasa guyo ba shine muna kira ga uwar jam'iyya ta kasa wato jam'iyyar APC da ta janye kudurinta na tsaye da mutum ɗaya tilo wanda shi zai jagoranci majalisan dattawan Najeriya wanda hakan kuma ya saba kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC da kuma kundin tsarin mulkin ita kanta majalisa ina so a yi la'akari da cewa dukkan sunan ƴaƴan jam'iyyar APC sanatoci su suke da majority a majalisar nan so saboda haka kuma an zo an ɗauki wannan wakilci an bada shi a arewa maso gabashin Najeriya a bari caucus na arewa maso gabas din su fita da ɗan takararsu ɗaya tilo wanda suke ganin cewa kuma duk da an cire ma an san dole ne sai an gudanar da zaɓe so don haka muke kira da babban murya da a bari a yi zaɓe a yi secret ballot duk mutumin da Allah ya bashi nasara ya zama jagora na gari wanda babu wani kace na ce hakan zai kawo haɗin kan al'ummar Najeriya wanda kuma za a samu ci gaba ba kamar yadda muka samu koma baya a shekarar 2015 ba so muke yi ƙasar mu Najeriya ta samu ta ci gaba ba wai ta sake ci baya a ce gara jiya da yau so muke a ce gara yau da jiya wannan shine ra'ayina
masu sauraro gaba ɗaya ma da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da wakilanmu Ibrahim Abdulaziz Adamawa da Mahmud Ibrahim Kware a Kano da kuma mai haɗa mana sauti Julie Gresham ni Nasiru Adamu Alikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
To a Najeriya yayin da ake ci gaba da fama da matsalar tsaro a wasu sassan ƙasar musamman ma a arewaci. A yan kwanakin nan hukumomin tsaron ƙasar sun yi ta ikirarin nasarar cafke yan bindiga da masu garkuwa da mutane da dama a wasu jihohi daga yankunan tsakiyar arewacin Najeriya da arewa maso yammaci cikin makon da ya gabata. A cikin makon ne dai aka samu ƙarin wasu hare-hare da suka sanadiyar mutuwar mutane da dama a yankin karamar hukumar Batsari da ke jihar Katsina. Lamarin da ya sa shugaban Muhammadu Buhari ya gayyaci gwamnan jihar Aminu Bello Masari zuwa fadarsa domin jin yadda al'amuran tsaro ke ƙara taɓarɓarewa kamar yadda rahotanni ke nunawa. Dangane da haka ne wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya zanta da Dr. Kabiru Adamu mai sharhi kuma ƙwararre a fannin tsaro inda ya fara da tambayarsa yadda suke auna irin nasarar da hukumomin tsaro ke cewa suna samu yayin da rayukan mutane ke ci gaba da salwanta.
So zai yi wuya a fito da al'aluma kai tsaye na cewa ga yawan waɗannan 'yan bindiga. Dalili ko don har yanzu ba wata kafa ko na hukuma ko mai zaman kanta wanda ta iya tantance yawansu. Amma muna iya kiyastawa cewa saboda dazuzzukan da muka sani cewa suna ciki kusan guda biyar manya manya kenan ko shida banda kananan kanan da ake da shi. To kaga a wannan wadda ita rundunar sanda ta fitar na ce mutum 93 daji ne daya daga cikin wannan guda biyar din. To kuma akwai hasashen da ake na cewa ba ma dukkansu da ke nan a bangare ɗaya kenan. A bangare annabi na biyu kuma akwai hasashen ma da ke na cewa babu wata kafa mai zaman kanta wadda ta iya tabbatar da cewa ga lokacin da aka kama wanda ita hukumar 'yan sanda ta gabatar da. Wato akwai ikirarin da ake yi na cewa mai yiwuwa kila wa'annan ba wai lokaci da bin alkama su duk da yake mun san lokacin da aka kama shi wannan aka fara shi operation in of ada. To amma lallai kamar yadda muke babu kafa mai zaman kanta wata tabbatar da wannan abu kuma mai muhimmanci shi ne rashin yadda ita rundunar 'yan sanda ba ta gabatar da wa'annan wa'anda suka kama gaban hukuma kotu kenan. A hukuntar da su don a tsari na dokar ƙasa ko ita kadai ke da dama ta tabbatar da cewa mutum ya yi laifi. To kaga kenan har yanzu su waɗannan suna fagen cewa tuhuma wanda ake tuhuma ne.
Sani idan muka duba yadda su 'yan sanda suke ikirarin samun nasara bisa irin wannan kame-kame da suke ta yi kama daga lokacin da aka kaddamar da wannan shirin na Operation Pop Ada zuwa yanzu. Wannan wani lokacin sukan yi kama-kame amma kuma akan ci gaba da irin wannan aika-aika a duk inda suke waɗannan ayyuka ɗin. Me wannan yake nuna wani a shanin tsaro a wannan yanki namu?
To a takaice dai yana nuna taɓarɓarewan shi kanshi tsaron da kuma rashin martabansu ainihin hukumomin da suke sha'anin tsaron da kuma uwa uba rashin ingancin tattara bayanai da tantance shi da kuma wato sarrafa shi yadda ya kamata. Don akwai umarni a baya-bayan nan wanda shugaban kasa ya bayar na cewa a mamaye dazuzzukan nan. To ba mu da fahimtar cewa su jami'an tsaron nan an kaɗa da su 'yan sandan da kuma sojoji cewa an mamaye dazuzzukan. To sai lokacin da aka mamaye dazuzzukan nan aka ɗau matakai na hana aukuwan irin wa'annan lamura ne ko satan jama'a na kafin kwanfanta. Kafin misali ne batun an samu rage ga shi wannan sa'asa da ake yi. Abu na biyu kuma mai muhimmanci har yanzu ita gwamnati har dai bangaren majalisa wato zartarwa na majalisar tarayya bata riga ta yanke hukunci ba ko ta tau matsaya akan bayar da kuɗin fansan nan. Lalle akwai tantan da ake shi na cewa yanzu harka na sace-sacen zama na kaɓa wurin fansa ya riga ya zama kama masana'anta ne wanda matasa na tasowa tana ganin ribar da ke ciki kuma tana shiga. To ya kamata a yi maza-maza a ɗau yanke hukunci ko a yi doka akan karɓan kuɗin fansan nan. Shi zai taimaka ya rage wannan dama da su bayanin ke yi da kuma matasa da ke shiga cikin al'amarin.
Kamar wannan shirin 'yan sanda na Operation Pop Ada kana da kwarin gwiwar cewar zai iya samun nasarar kakkaɓe waɗannan 'yan bindiga da masu ratan mutane a Najeriya?
Wato shi aikin 'yan sanda na kama mai laifi abu ɗaya ne daga cikin tsari da ake da shi na hukuntar da mai laifi wato abin da tuhumar shi ake ce ma criminal justice system. To komai kokarin da suke na kama shi mai laifin in har ba wai hukuntar da shi suke wato su gabatar da shi gaban kuliya su tattare shi duk wanda zai gamsar da shi alkali na cewa lallai mutum ne ya yi laifi a hukuntar da shi. To wannan shi zai zama horo ga wani ma wanda yake da niyyar ya shiga irin wannan al'amari ko ta haka. Abu na biyu mai muhimmanci ribar da su waɗanda ke waɗannan tace-tacen jama'a don karɓan kuɗin fansa suke samu wato kuɗaɗen nan da suke karɓa dole ne a doka a karfafa doka na yadda ba za su dinga cin amfanin ribar ba. Wato a hanyoyi da za a ji na bin kuɗaɗen a kuma rage dama da suke da shi na amfani da kuɗaɗen bayan ma sun karɓa kenan a kama wanda ke rage da kuɗaɗen a kuma hukuntar da shi.
Ba na hawa ba na halin bako
Adalla. Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Avec la